sannan mu ci gaba da karatun mu insha Allah. Wannan yace yana son karin bayani akan wannan ayar. Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun. Wannan ayar ta suratul A'raf da take bayani akan kisar annabi Musa, cewa bani Isra'il, mutanansa banu Isra'il sun ce udhina min qabli an ta'tiyana, wato mun kasance a cikin azaba da cutarwa daga mutanen Fir'auna, min qabli an ta'tiyana, tun kafin ka zo mana. Ishara ga abinda wato bautar da bani Isra'il da Fir'auna da mutanansa suka yi tun kafin zuwan annabi Isa, da karkashe mazajensu, yaransu maza da suke yi, da kuma su kyala mata su rayu, saboda suna jin tsoron an ce musu cewa mulkin Fir'auna zai gushe a hannun wani yaro daga cikin yaran bani Isra'il, saboda haka sai yake kashe yaransu. To wannan ita ce shine udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana, da kuma ma bayan ka zo mana, wato an yi mun kasance a cikin azaba. Suna ce ma wato kamar su suna ce ma annabi Musa ne, cewa ai zuwan naka bamu ga wani canji ba, kafin ka zo muna cikin azaba, bayan ka zo ma azabar ba sauki tai mana ba. Shine annabi Musa ya ce qala asa rabbukum, muna kauna ubangijinku, an yuhlika aduwakum, ya halakar da maƙiyanku, wa yastakhlifakum fil ard, ya mallaka muku ƙasa, ya maida ku kune masu mallakar ƙasa, masu mulki, ya danƙa ragaman mulki a hannunku, fayanzura kaifa ta'malu, sai ya duba ya ga ku yaya za ku yi, wani irin aiki za ku yi. Wannan shine ma'anar wannan ayar, kuma abin da ya faru din kenan. Allah ya halakar da Fir'auna, ya makkana, ya gadar da su dukiyoyin, ya gadar da bani Isra'il dukiyoyinsu, duk domin ya jaraba su, ya yi musu ni'imomi daban-daban domin ya jaraba su, kuma aka yi jarabawar suka faɗi, koyaushe suka ga abin da yake zai raba su da Allah, sai su yi gaggawa ya zuwa gare shi, da suka ga ɗan maraƙi suka koma bautar ɗan maraƙi. To wannan ya ce wannan ayar da aka fassara cikin Ali Imran aya ta 117, ya kamata a ja kunnen musulmi masu kamfanoni da suke ɗaukan sakatarorinsu a ofis mata waɗanda ba musulmi ba, da su daina, saboda wallahi a yanzu cikin kashi ɗari na masu kamfanoni, kashi 70 sakatarorinsu kirista ne. Wannan yana akwai tafsil, ba za a yi itlaƙi haka ba. Wato koyaushe idan ya zamanto cewar wannan ayar ta nuna dai cewa kada ka ɗauki wani wanda yake ba musulmi ba, kuma wanda yake an sifanta sifofin nan nasa na bayyana adawa ga musulmi da musulunci, da farin ciki akan dukkan wani tasgaro da zai samu musulmi, to kai kada ka ɗauke shi na jiki, kada ka ɗauke shi wanda za ka amince masa ka rinka hangar da shi asiranka. To akwai wanda yake ba musulmi ba ne, amma kuma baya ƙullatar musulmi da sharri, baya gaba da musulunci, baya gaba da musulmi. To shi wannan, shi ma idan akwai musulmi kada ka ɗauke shi, amma idan babu musulmi wanda zai irin wannan aikin nasa, to sai ka ɗauke shi ta fuskar larura, kafin ya zamanto kan cewar ka samu wani wanda zai yi, kamar yadda su Abu Musa al-Ash'ari suka yi. Abu Musa al-Ash'ari ya ɗauki masu aiki, ya ɗauki sakatarori waɗanda suke ba musulmi ba. Sayyidina Umar daga baya ya nuna masa kada ya haka, ya samu musulmi waɗanda za su yi wannan, saboda haka ya kawar da su, ya kawo musulmi. To amma wanda yake mai bayyana adawa ga musulunci ne, maƙiyin addini, shi kam kada ka yadda wata mu'amala ta haɗa ku wanda yake za ka amince masa, ko ka rinka hangar da shi ga sirrinka, kamar wanda wannan aya ta nuna. To haka zalika ɗin su masu kamfanoni ya kamata su duba da wannan, musamman ma yanzu wani irin abu ne wanda ba musulmi yake yi ba, musulmi ba zai iya ba. duk zaka samu in ballantana ma wani aiki na secretary shanin harkar computer din nan yanzu gashi an bude wuraren computer din dama dai takamarka dai a secretary zai iya amfani da computer to duk musulmi suna yi saboda haka a wannan ya cancanta din lallai wato musulmi su duba da su tsokaci ga darasin dake cikin wannan aya su tsokaci ga darasin dake cikin wannan aya wato har waɗansu ma zaka ji dan wato rashin fahimtar addini da kuma rashin kishi sai su rinka cewa ai gara ma ka dauki wanda ba musulmi ba bisa musulmi wannan abu mamaki hatta waɗansu kasashen wanda ba ma anan kasar ba sai ga wai suna cewa ai wanda ba musulmi ba yafi aiki musulmi ko in lokacin sallah yayi zai ce a bashi dama ya je ya sallah in lokacin azumi yayi yace ai azumi yake a rage masa sa'o'in aiki duk da yake wannan ba hujja bane azumi bai kamata ya zama to hujja da za a rage sa'o'in aiki ba yakin badar a cikin azumi aka yi shi fatuhu makka a cikin azumi aka yi shi musulmi ba aka ba san shi da kasala ba to mu ma akwai laifin namu mu musulmi abin takeici sai kaga mutun dan kana takama kai musulmi ne kuma wanda ya dauke ka aiki musulmi ne dan uwanka ne saboda haka ba za ka rike amanar yanda ya cancanta ba amma wanda ku yake ganin shi ba na jiki bane shine zai zage dantsi dan sanin su saboda yana so ya samu wato matsuguna yana so ya samu yardar wannan amma duk da haka duk kwazansa ka samu wanda yake musulmi din dan uwanka yafi maka bisa wanda yake mai kwazo din wanda yake ba musulmi ba musamman ba za ka iya amince masa ba kan cewa randa ya samu dama ko kuma randa aka yi wani shiri akan musulmi to shi yana nan shi ma sojan su ne ta kanka zai fara wannan yace idan yayi sallar tarawih tare da liman har sai da aka idar bayan ya koma gida yayi bacci sai ya tashi zai yi tahajjud to zai sake wuturi ne ko ko yaya zai idan mutum yayi irin wannan abin da yafi inganci shine kawai sai yayi raka'a biyu ba tare da ya sake wuturi ba wannan shine aka ruwaito daga fi'ilin sahabbai kamar sayyidina Abu Bakar da sayyidina Ali ibn Abi Talib da waɗansunsu daga cikin sahabbai kuma yana da tushe a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yakan yi wuturi sai yayi raka'a biyu yana zaune ba tare da ya sake wuturin ba wanda ya nuna kan cewa da aka ce ku sanya sallar ku ta ƙarshe a dare ta zamanto wuturi wato daidai gwargwadon ka kaskai ta zuwa can ƙarshen dare amma idan kai wuturi din sannan ka sake samun daman kai nafila babu laifin ka ce za ka ba sai ka sake yin wani wuturi din ba dan kana so kai aiki da wancan hadisin na cewa ku sanya sallar ku ta ƙarshe ta zamanto wuturi waɗansu suna cewa mutum in ya tashi sai ya raka'a ɗaya ta cika masa wannan wuturin da ya yi na farkon dare tare da liman a tarawih sannan kuma sai ya ci gaba da nafilarsa sannan ya sake yin wani wuturin to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la witrani fi laila ba a wuturi sau biyu a cikin dare to kaga wannan ba wuturi biyu bai ba har uku ma yayi dan haka abin da yafi karfi abin da yafi yafi rinjaye shine wannan duk da yake ra'ayi na biyu din ma an ruwaito daga waɗansu sahabbai kamar sayyidina Umar ibn al-Khattab da Abdullahi dan Umar da an ruwaito suna yin haka to amma ra'ayi wato fuska ta farko da muka ambata tunda ta samu tushe daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin rinjayarwa wajen wasu malamai wannan yace nace ba a karanta alqur'ani a ruku da ko sujada a bari na fada ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya fada to kamar wannan addu'ar fa za a iya karantawa ko har ita rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar a wannan addu'a ce ba tilawa bace tilawa aka hana kamar yadda kana cikin janaba zaka iya karanta fatiha ka karanta ayatul kursiyu in zaka yi bacci ka karanta fatiha kai ma kanka ruqya ko kai ma wani ruqya kaga dai fatiha ai karatunta alqur'ani ne to amma ba tilawa kake ba tunda kana yi ne ta babin addu'a ya halatta to haka zalika wannan zaka iya karanta wannan addu'a a cikin sujada domin wannan ayat da ka kawo a babin addu'a ne ba a babin tilawa ba tilawa aka hana alal misali kai ruku'u ko kai sujada a ce maka ka karanta suratul ka karanta idza jaa ko ka karanta alam nashraha kana cikin sujada domin biyan bukata wannan shi aka haramta shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma ka ja wata wani bangare na aya a matsayin addu'a na daga sigogin addu'a da suka zo a cikin alqur'ani wannan ba tilawa kake ba addu'a kake yi dan haka wannan ya halatta wannan yace dan Allah ya halatta a gaya wa wanda ba sahabi ba wannan jumla radiyallahu anhu ya halatta ya halatta ayatin da Allah ta'ala ya ce والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ما واتو مرغايا واندسك رغا كواشغا الديني نفركو دغا تكيم مهاجري دا الأنصار دا واندسك بيسو دا كياوان كوي كويو كاقسي أكتي دا واندسك بيسو دا كياوان كوي كويو دو واند يزمان تو متنين نغري يكسان تي أكان تفركين صحبان النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance akan tafarkin sunna wal jamaa shine ma'anar ta kasancewa a tafarkin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam as-sunna tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam wal jamaa akan abinda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke akai duk wanda yayi irin wannan to shi ma Allah ya ce radiyallahu anhum Allah ya yadda da su wa radu anhu sun yadda da Allah saboda haka tunda kowa Allah ne da kansa yace ya yadda da su babu laifi kai masa addu'a kace radiyallahu anhu kace Sheikh Uthman dan Fodio radiyallahu anhu imamuna Malik radiyallahu anhu zaka iya fadan hatta a wannan zamanin ma malami wanda kaga ni Allah ne kace wane radiyallahu anhu amma kamar yanda abin nan malaman mu suka fada daga cikin su hadda Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad ɗaya daga cikin malamai da suke karantarwa a haram Madina ya karantar da Bukhari da Muslim da Nasa'i da Abu Dawud yanzu yana cikin Ibn Majah duk a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da tafsir Ibn Kathir yana cewa amma abin da ya riga ya wato zamanto al'adar malamai shine su kebance addu'a da radiyallahu anhu ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba sahabbai ba su musu addu'a neman rahama su ce rahimahullah sai su ce in an ce Imam Malik sai su ce rahimahullah Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah Allah ya ji kansa to wannan kamar ladabi ne gare su kamar ladabi ne dan a kebance sahabbai da wannan wato kebantattar addu'a tare da cewa ya kamata wani su ma ayi masa ya kamata ya halatta wani su ma ayi masa dan haka bai haramta ba ya halatta amma dai yana da kyau ka kiyaye wannan ladabi da malamai suka sanya cewa ka kebance masahabbai da cewa radiyallahu anhu waɗanda ba sahabbai ba kuma sai kuma kai musu addu'a daga cikin dai addu'ar da ita ma din Allah madaukakin sarki ya kwadaitar kan ayyuma musulmi shine kai musu addu'a da rahimahullah ko kuma ghafarallahu lah Allah ya gafarta masa kamar yadda Allah ta'ala ya ce walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim jama'a akwai bambanci tsakanin aljama'a da al'umma al'umma abinda ake nufi da al'umma nau'i biyu ne akwai ummatud da'awa al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka umarce shi da ya kira su duk waɗanda suka zo daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har Allah ya nade ƙasa al'umar da'awa ce wato ma'ana an wajabta musu su ji kiran annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su bi shi amma waɗanda suke kafin su ba al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane don ba aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin su ba akwai kuma al'ummar ijaba wato sune waɗanda suka amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam sune al'ummatul muhammadiyya al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sune waɗanda komai kashi kashi ne Allah ta'ala ya ce thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina sannan muka gadar da littafi ga waɗanda muka zabe su daga cikin bayinmu su ne al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda kaga musulmi ne to duk wanda kaga musulmi ne komai lalacewarsa yana cikin waɗanda Allah ya zaba domin Allah ya ce ya gadar da littafi ga waɗanda ya zaba daga cikin bayinsa ya ce faminhum zalimun li nafsi a cikinsu akwai azzalimi mai cutar kansa mai sabo mai bid'a da ba za ta fitar da shi daga cikin addini ba yana cikin al'umma wa minhum muqtasid akwai mai tsakatsaki wato yayi in aka hada kuskuren nasa da daidan nasa sai a zo 50-50 daidai wa daida ba yabo ba fallasa sannan wa minhum sabiqun bil khairat akwai kuma wanda yake ya riga kowa wajen aikata ayyukan alkhairi kashi uku ne dama haka suke akwai masu cutar kawo kansu sannan akwai wanda suke yan wato ba yabo ba fallasa sannan akwai kuma wanda suke sun shallake kowa amma duk al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam to aljama'a wanda suke akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya bar sahabbai akai su ake nufi da aljamaa shine a domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi al'umma wato yahudi da nasara wato yahudawa sun kasu kashi 71 nasara sun kasu kashi 72 al'umma ta za ta kasu kashi 73 duk kage ya ce al'ummarsa dukkanin su suna cikin wuta ma'ana suna cikin wuta ba wai za su dawoma a cikin wuta ba Allah zai musu azaba saboda sun karkace sai guda daya sune waɗanda suke wato sai ya kira su wahiyal jama'a a wata riwaya ita ce aljama'a a wata riwayar ya fassara da ce da cewa su wane ne su yace man kana alama ana alaihi ana wa ashabi wanda suka kasance akan abinda nake akai da ni da sahabbaina to waɗannan sune as-sabiquna bil khairat sune al-muqtasidun amma waɗanda ya zamanto kan cewa kuskuren su yafi daidan su yawa waɗannan sune wanda suka cuci kawo kansu to wannan suna karkashin mashi'ar Allah in Allah ya so ya yafe musu su shiga cikin aljanna da ceto ko kuma da yafewar Allah in kuma Allah ya so ya musu azaba gurgudan laifin su amma dai ba za su dawoma a cikin azabar Allah ba duk wanda yake dan al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba zai dawoma cikin azabar Allah ba in dai ya mutu a cikin imani Allah ya sa mu cika da imani
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون
نعم الله تعالى يجي إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا وانا شيء قبني دا بيان كسر ياكم أهود كما يند مكفارا أدرى سم نجيا شوى آيو إنن دزاه زونان قبا دا بيان وانا غاقار مر واكعا چه دا تفارو أتاريه مسلين الله يجي إذ هم الطائفتان منكم كتنا يا إندا بانغروري بدابيو دا جيكم كوكونغ مني واتو مسلمين با منافقين بني masu gaskiyar imani ne yayin da suka yi niyya an tafshala su karaya su ji tsoro su ma su koma baya kamar yanda Abdullahi ibn Ubay ya janye bangare daga cikin rundunar musulmi suka koma suka kyala annabi sallallahu alaihi wasallam daga shi sai mutum 700 su fuskanci mutum 3000 to yayin da suka ga wannan sai su ma wannan bangare ne bangare biyu dinnan kungiya biyu daga cikin musulmi da ake nufi sune banu salima daga cikin kabilar khazraj da banu haritha daga cikin kabilar aus dukkanin su cikin al ansar banu salima sune wanda suke zaune a wajen qiblataini inda masallacin qiblataini yake yanzu banu haritha kuwa ban kiyaye a ina a wace unguwa suke ba da yake kowace kabila kowane gida suna da unguwa a madina to su biyu din nan Allah ta'ala ya kira su qa'ifatani minkum kungiya biyu daga cikin ku musulmi wato musulmi ne Allah ya musu shaida cewa suna cikin musulmi alhali kuwa kafirai ay munafikai ba sa cikin musulmi haga ba munafikai bane ya halifuna billahi innahum laminkum wama hum minkum suna rantsewa da Allah innahum laminkum su wallahi suna cikin ku munafikai haka za su rinka rantsewa ga Allah suna cikin musulmi ay muna tare da ku Allah ya ce wa ma hum minkum su ba sa daga cikin ku to Allah ya yi shaida cewa waɗannan su ma musulmi ne ba munafikai bane sun yi niyyar su karaya yayin da suka ga kan cewar za a je a tafi yaki gashi kuma yawan musulmi ya ragu wallahu waliyuhuma amma Allah shine majibincin su a cikin wannan akwai ishara ga cewa yana daga cikin jibintar Allah da yake yi ma muminai ya taimake su a wajen bauta ma Allah ya taimake su a wajen istiqama ya karfafa su a wajen bin Allah tunda wannan abin da suka so su yi na karaya ai abu ne wanda yake daga cikin manya-manyan zunubai domin daga cikin manya-manyan zunubai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqu as-sab' al-mubiqat ku ji tsoron zunubai guda 7 waɗanda suke halakar da mutane daga ciki sai ya ambaci wal-firaru min az-zahab gudu daga fagen fama gudu daga wajen yaƙi ya daga cikin manyan zunubai da aka hada shi tare da sihiri tare da shirka tare da saba ma iyaye tare da kisan kai da gangan matsayin su kenan shi yasa ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koyar da sahabbai lafazin istighfar na cewa wanda yace astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilay yace idan mutun kowane laifi mutun yayi ma Allah istighfari da wannan lafazi Allah zai yafe masa wa in farra min az-zahab koda ya gudu daga wajen yaki ne wannan tasigar mubalaga ce cewa koda girman zanubin sa ya kai ya zuwa ga gudu daga fagen fama to kaga abinda suka so su babban zanubi ne kabira ce daga cikin kaba'irul dhunub daga cikin al-mubiqat masu halakar da mutane amma sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su mun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamila duk wanda yayi niyyar aikata mummuna amma bai yi ba bai aikata mummunan ba sai a rubuta masa cikakken lada sai abinda suka so su yi aikata mummuna ne basu yi ba sai Allah ya ba su lada shi yasa ne ma Allah ya ambace su ya musu kirarin yabo yace wallahu waliyuhuma Allah ne waliyin su a cikin wannan akwai kwadaitarwa gare mu ya mu musulmi mu zamanto koyaushe Allah ya san mu a cikin waliyansa Allah ya san mu a cikin nasa a cikin masu jibintan lamarin Allah sai Allah ya zamanto mai kawo mana dauki yayin da wani rauni yazo ya same mu na bashariya na dabi'ar dan adam ko kuma shaydan yayi rinjaye akan mu muka nemi mu saba ma Allah to idan dai Allah ya san mu tare da shi Allah ya san mu muna jibintan lamarin Allah to sai Allah ya sai Allah madaukakin sarki yayi mana maganin wannan sharri yayi mana maganin wannan zancen zucin yayi mana maganin wannan fitinar yayi mana maganin wannan tasirin na shaydan domin dama shine walicin Allah shine walicin Allah ga bayi na mu'minai Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur Allah shine waliyin mu'minai yana fitar da su daga cikin duffai ya zuwa ga haske duffai ya hada wato duffan jahiliya duffan kafirci duffan bid'a duffan sako duffan fasikanci duffan miyagun dabi'u sai ya fitar da su ya zuwa ga hasken musulunci ya zuwa ga hasken imani shine ma'anar waliyin Allah to shi yasa Jabir ibn Abdullah yake cewa madalla da wannan ayar ina wallahi na bana fata a ce na samu wani abu na duniya komai girman sa a maimakon wannan ayar da ta sauka gare mu wanda yake a zahirin ta kamar bayyana rauni ne nasu amma kuma Allah madaukakin sarki yayi musu shaida da cewa shi waliyin su ne saboda haka wannan ya nuna kan cewa banu salima da banu haritha waliyan Allah ne domin Allah ya jibinci lamarin su shi yasa da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam banu salima suka ce ya rasulullah gidan mu yayi nisa daga harami kai mana izini mu taso daga unguwar mu mu zo kusa da harami domin mu rinka zuwa sallah akai akai yace diyarakum bani salima tuktabu atharukum kullizimci gidajenku kullizimci unguwarku za a rubuta ladan takin da kuke zuwa sallah kaga waɗannan in ba ƴan gatan annabi sallallahu alaihi wasallam ba yanda yayi musu wannan uslubi na wato soyayya domin me domin wallahu waliyuhuma Allah waliyun su ne to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake da waliyan Allah Allah ya ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaikum in waɗanda suka yi imani da ayoyin mu suka zo maka ce ne sallama ta tabbata a gare ku waɗannan saboda yanda Allah ya musu shaida cewa ya san cewa mu'minai ne kuma Allah waliyun su ne yayin da suka zo da wani abu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu ijaba da lutfi ijaba da nuna soyayya saboda su kansu Allah ya musu shaida cewa Allah masoyin su ne Allah ya ce wa alallahi falyatawakkalul mu'minun mu'minai su dogara ga Allah shi kadai shine ma'anar taqdimin wa alallahi ba a ce falyatawakkalul mu'minuna alallahi ba sai aka ce wa alallahi falyatawakkalul mu'minun mu'minai su dogara ga Allah shi kadai wato umarni ne wannan na tawakkali kuma aka tashi tawakkali din ai tawakkali da Allah shi kadai a kadaita Allah wajen tawakkali tawakkali ma'anarsa shine izharul ajzi wa al-i'timadi ala al-ghayr bayyana kasawa da gazawa da kuma dogaro da wato da dogaro da wani ka nuna kan cewa kai ba za ka iya ba wani ne zai iya sai dai wani yayi maka to shine ma'anar tawakkali ka nuna kan cewa kai ba za ka iya ba Allah ne zai maka to amma wannan yana nufin kada kai komai ka ce a Allah ne zai yi alal misali kamar yadda waɗansu suke riyawa ce su ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana da kuna dogaro ga Allah yanda ya cancanta a dogara gare shi da Allah ya ciyar da ku kamar yanda yake ciyar da tsuntsaye su fita da safe da sassafe su fita cikin su ba komai su dawo cikin su a cike sai ce to ka gani tsuntsu fa tsuntsu ba shi da shago tsuntsu ba shi da office tsuntsu ba shi da rumfa amma sai yaje in ya fita sai yaje ya dawo a cike saboda haka in dai kai tawakkal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yake in dai ka dogara ga Allah ba sai ka dauki wani sababi ba Allah zai ce wato Allah zai azurta ka wannan kuskure ne wannan mummunan fahimta akai ma hadisin tsuntsun zama yayi a shekarsa yana jiran arzikin yazo tashi yayi fita fita yayi yace taghdu suna fita da sassafe al-ghudwa shine jijjifi da sassafe su fita lokacin albarka bitanan ba su da komai a ciki khimasan cikin su babu komai a ciki wata ruhu bitana a karshen dare su dawo cikin su a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ma'anar tawakkali tawakkali ba shine kace kai ba za ka yi komai ba Allah zai maka a tawakkali shine kai tanadinka bisa yanda hikima ta nuna amma kada ka dogara da tanadin ka dogara da ubangijin tanadin kace ba tanadin naka ne zai baka nasara ba Allah ne zai baka nasara in dalibi ne kai kayi karatu kayi karatu ba karatunka ne ya saka ci jarabawa ba taufiki ne daga Allah in kai dan kasuwa ne ka fita kayi bakin kokarinka ka buga nan ka buga can ka je ka siyo kaya kai ka sha dawainiya ka zo waye zai baka ribar me zai sanya ka ka samu najahi a cikin kasuwancin naka ba wannan kokarin naka bane Allah madaukakin sarki ne to wannan shine tawakkali haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da ya shiga cikin kogo domin ya kuya daga kafirai ya fita da daddare domin ya badda sawu ya dauki hanya mai hukun ya tafi hanyar Madina sai ya tafi hanyar Yaman yaje ya hau dutsen Thawr duk domin mai dan ya badda sawu duk wannan tanadi ne da shiri amma da wannan ya dogara duk da wannan dabarar sai ga su sun zo har kofar kogon kaga duk dabara ba za ta yi amfani ba a lokacin nan sayyidina Abubakar yace ya rasulullahi da ɗayan su zai duba karkashin kafarsa da zai ga mu yace ma dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma me kake tsammani da mutum biyun da na ukun su shine Allah to ka gani duk tanadin duk ya rushe idan da akan tanadin ya dogara kaga da shi ma sai ya tsorata sai ya tsorata to amma ya nuna cewa zuciyarsa sallallahu alaihi wasallam da Allah take ba da wannan shirin ba gabaki ɗaya da Allah take da dukkan shirin da aka yi ya rushe ya ruguje sai suka ce to babu kuma wanda zai iya tsirar da mu sai ce ba wanda zai tsirar da mu sai Allah saboda haka kamar yadda riwayoyin sira suka zo sai Allah ya turo gizo ya zo yayi saka ya turo kuciya ta zo ta yi kwai a kofar kogon suka zo suka ce a'a inda akwai mutane a cikin nan wajen ba za mu ga yanar gizo ba yaushe za mutane za su shiga cikin nan wajen ga shekar kuciya a wajen da danta da kwanta ya zamanto kan cewa tana nan bata tashi ta gudu ba saboda haka sai Allah ya dauke ganinsu haka zalika wajen yakin Badr annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya musulmi a matsayinsu ya ba mu kowa mukaminsa ya kwadaitar da su akan su jihadi amma kuma ya kwana yana addu'a yace in tuhlak hadhihi al-isabah lam tu'bad fil ardi ya rabb yace in Allah an aka kashe wannan jama'ar ba za a bauta maka a bayan kasa ba sai ya tawakkali ta nan to haka mumini ya kamata mu tanadi wajen dukkan abin da zamu mi tanadi wajen dukkan abin da zamu yi sannan mu dogara ga Allah ba mu dogara da dabaran mu ba ko da tanadin mu mu dogara ba da karfin mu ba da iyawar mu ba da dabaran mu ba da ilimin mu ba a da Allah haka nan ma wajen neman tsira a wajen Allah kada ka duba yawan ibadarka kada ka duba yawan iliminka kada ka duba yawan kardadonka na ka tsaya akan tafarkin sunna duk ba wannan ne zai tsirar da kai ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu ɗayan ku da zai tsira da ayyukansa suka ce wala anta ya rasulullah yace hatta ni illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl sai dai Allah ya lullube ni da rahama da gareshi da falala wannan shine ainihin tawakkali ka dogara ga Allah a cikin bautar Allah ka dogara ga Allah wajen neman tsira a ranar lahira ka dogara ga Allah wajen samun abin da kake nema a nan duniya dukkan wani abu akwai abin da dogaro ga Allah to wannan yana ɗaya daga cikin ayyukan ibada wanda ba a yi ma kowa sai Allah kada ka dogara ga kowa in ba ga Allah ba a nan ne imanin mutum da tauhidin mutum yake bayyana a nan ne imanin mutum ya yarda da rububiyya ya yarda da cewa Allah shine kadai mai yi shine kadai kuma mai warwa shine kadai kuma wanda yake hanawa shine kadai wanda yake bayarwa anan ne imaninka zai tabbata gurgudan saninka da Allah gurgudan karfin tawakkalinka kuma gurgudan karfin tawakkalinka gurgudan gaskiyar imaninka da Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa suka fi kowa tawakkali yayin da aka zo aka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda zamu zo mu gani a cikin karshen wannan sura innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum mutane sun hadu domin su yake ku ku ji tsoron su fazadahum imana wannan magana sai ta kara musu imani imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce Allah ya ishe mu madalla da shi a madogara wannan ita ce kalmar tawakkali hasbunallahu wa ni'mal wakeel shi sa abdullahi dan abbas yace qalaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina qila lahu innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum وقالها ابراهيم صلى الله عليه وسلم حين القي في النار wannan kalmar ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada yayin da aka ce mutane sun hadu domin su musu domin wato su halaka su yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya ishe mu madalla da shi a madogara yace haka annabi ibrahim ita ya fada yayin da aka jefa shi a cikin wutar da aka rura wuta aka jefa shi a ciki karshen abin da annabi ibrahim ya fada kenan yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel to da annabi ibrahim ya fada me ya faru sai aka ce kunna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ke wuta ki zamanto sanyi sanyin kuma ba mai halakarwa ba mai aminci ga ibrahim nan wa zai iya yin wannan ba wanda zai iya yin wannan mala'ika jibrilu ba zai iya yin wannan ba babu wani mala'ika da zai iya yi ballantana wani wai shi ruhani wanda ba a san shi ba baya cikin istilahin baya cikin kundin baya cikin kamusin addinin musulunci ruhani ba mutane ne kawai suke yaudarar mutane shaidanu ne ake cewa ruhani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fade ta me ya faru gare su fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsaskum su wattaba'u ridwanallah sai suka dawo da falalar Allah da ni'ima daga Allah da kuma falala da ƙari suka samu ganima suka ci kasuwa kuma suka bi wattaba'u ridwanallah suka bi hanyar yardar Allah madaukakin sarki suka samu wato lada mai yawa na cewa sun aiwatar da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala to wai ita ce mabudin tawakkali hasbunallahu wa ni'mal wakeel annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga cikin sunnarsa yana yin ta sau bakwai da safe yana yin ta sau bakwai da yamma da sigar da ta zo a ƙarshen suratu tauba hasbi allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim daga cikin adkaru sabahi wal masa zikirin safe da yamma yana yin wannan ita ce kalmar tawakkali hasbi allahu la ilaha illahu allah ya ishe ni babu abin bautawa da gaskiya sai shi wa huwa rabbul arshil azim shine ubangijin al arshi mai girma amma haka zalika kuma mutum zai iya fadanta mutlaqan ba tare da wani adadi ba hasbunallahu wa ni'mal wakeel amma kayyade ta da ake da adadi 450 cewa shine adadin ta wannan hisabul huruf ne wannan abu ne na yahudawa su suka fitar da wannan ilimin cewa kowane harafi a bashi adadi nasa in ka hada adadin hasbunallahu wa ni'mal wakeel da ha da sin da ba da nun da alif da lam lam da ha in ka hada su gabaki daya ka hada adadin su zai tashi 450 ce zaka ji an ce maka sirrin hasbunallahu wa ni'mal wakeel kai ka ji ta 450 to wannan lissafin in kai haka kana koyi da yahudawa ne dan lissafin wannan yana daga cikin abubuwan da yahudawa suka kawo ka duba tafsir ibn kathir lokacin da aka saukar da alif lam mim sai suka ce wannan shine iya adadin shekarun al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da alif lam mim sad sai suka ce an kara masa da aka saukar da kaf ha ya ayin sad to wannan kuma bamu gane shi ba su ne asalin wannan ilimin daga wajensu yake to shine ya shigo cikin al'umman musulmi kuma aka mai da shi aka shigar da shi sai a hada shi wato sai ya zamanto a hada gaskiya tare da kuma ƙarya tunda ita hasbunallahu wa ni'mal wakeel gaskiya ce yana daga cikin adkar na sunna da suka zo gashi Allah ya faɗa wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel qalaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qalaha ibrahim alaihi salam to amma da suka faɗe ta sun faɗe ta kafa 100 ai kafa 450 a'a wannan sai ka wannan dunahu kharda abin nan ba za ka taba samun wannan ba to shine aka sai aka shigo kuma da wani abu dama shine mushkilar wato rashin istiqama akan tafarki a rinka waiwaye ana duba abinda wadan suke yi ba hadiyar rasul sallallahu alaihi wasallam ba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kai hasbunallahu wa ni'mal wakil wajen dogaro ga Allah yayin da kake jin tsoro na wani abu yayin da kake neman abu ka dogara ga Allah madaukakin domin shine zai baka dogaro ga Allah madaukakin sarki yasa ya baka aminci da Allah madaukakin sarki kuma wannan sifa ta tawakkali ta daga cikin sifofin ihsani tana daga cikin sifofin da mutum zai samu maqamin masu ihsani wato masu kyautata bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala wato kebantattun waliyan Allah yayin da suka zaman tokan cewa ba sa dogaro ga kowa in ba ga Allah tabaraka wa ta'ala ba Allah ya sanya mu a cikin su
wa laqad nasarakum Allah bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun
yayin da Allah madaukakin sarki ya ambata masahaba yake tunatar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi wannan yaki na Uhud sai kuma ya maida hankalin su ya zuwa ga su tuna da yakin Badr yace wala qad nasarakum Allah bi badrin wallahi Allah ya taimake ku a lokacin yakin Badr Badr wannan rijiyar ce da take wajen da take a nisan wajen kilo 120 daga Madina tana arewa tana kudu da Madina akan hanyar mutum in zai je Makka ta hanyar gabar teku wanda shine akai yakin farko wanda akai tsakanin musulmi da kafirai shine yawmal furqani yawmal taqal jam'an Allah yace walaqad nasarakumullahu bi badr Allah ya ta lallai wallahi Allah ya taimake ku a wajen yakin badr shine ma'anar lam dinnan almuwatti'ati lilqasab me shimfida wato ana kawo ta ne in za a yi rantsuwa din da kaga an kawo lam dinnan akwai rantsuwa wato Allah yana cewa wallahi qad tabbas نصركم الله الله يا تيمكيكو ببدر اي وجن ياكين بدر وانتم اذله الحالي كنا واتو رونانا الاذلال ان ده اكي نفي نوا ولاقنتا اي كانانچين عددي دومن سو 300 ne da 13 suka fuskanci mutun dubu da dawaki da raquma suka doki guda daya ne kawai ake da shi a cikin su ba mai doki illa miqdad ibn al-aswad amma Allah ya ba su nasara saboda haka kaga kenan ba adadi ne zai sa ai nasara ba ba yawan karfi bane ba yawan karfi bane shi yasa wato a cikin wannan kamar wato karfafa abinda zai karfafa su bani salima ne cewa kada ku rau kada ku karaya don kun ga wani sashe na rundunar musulmi sun yanke sun koma bayan munafikai wanda suke so wato su tozarta karfin musulmi kada ku karaya domin ai Allah ya taimake ku yayin da ba ku da adadi da yawa domin taya kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah nawane sau da yawa ana samun wato jama'a kadan tayrin jaye akan jama'a mai yawa kaman da ya faru tsakanin Annabi Dawud da Jaluta haka zalika a Badr shine Allah ya tunatar da mu ya tunatar da muslim ya tunatar da sahabbai da kuma mu wanda muke karanta kissar daga baya ya tunatar da mu wannan shi yasa ne ko yaushe muslimi yayin da ya zamanto cewa sun rudu da adadin su to sai Allah ya koya musu darasi ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين كنتنا رانا ياكم حنين يا إن ديوانكو يكا يتدكو كنا تنكاهو چوا يو كنا ديوا هل كنا چوا لن نغلب يوم إذن من قلة بازا أي منا بازا أو منا بازا أي رنجاية أكامو بسبو دبامو ديوا سبو دسمبتو وجن سوسو دبو قوم شابي فلم تبني عنكم شيئا ونن يوم ناكو بوداتا دكو كومي با وضاقت عليكم الارض بما رحبت كاساتا تاكورا اغريكو دك ديال واتتا كوكا رسا اندزا كوسا كنكو ثم وليتم مدبرين سنن كوكا جويا بايا كنا ما سسيريوا ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا سنن الله مدعوكا كين سركي يسوكا دنس ونسا أتكلم جمعان زم الله صلى الله عليه وسلم دمو مني يسوق كده رندنوني بلبه وغنز وملايكه سكوس كي يأتي ترى دكو يعذب تد دم تاني ود عند سكك كافرين سبورة هك نصرة بكر فين كنيزي باكو نصرة با بايون كنيزي باكو نصرة با دليلي أكون وانا شيني ياك إم بدر كتنا ده ياك إم بدر باكو ده يوا باكو ده تاندي باكو ده كربي باكو ده شري باكو بتو ما دم كي ياك إبا كم بتو دم كسامو غني ماني أما الله باكو نصرة سأل الله يفتح الله ده هك كوجس أوران الله la'allakum tashkurun domin ku zamanto masu godiya ga Allah domin ku zamanto masu godiya ga Allah wato taqwa tana daga cikin sabubban zamantowa mutun ya zamanto daga cikin ash-shakirin yayin da kake taqwa yayin da kake tsoron Allah wannan zai kai ka zuwa ga sifar masu godiya ga Allah wanda yake da sifa da tafi kowace daukaka wa qalilun min ibadiyash-shakur kadan ne daga cikin bayina inji Allah masu yawan yawan godiya ga Allah daya da wannan wanda yake wannan yana daya daga cikin hujjojin da malamai suke kafawa cewa godiya ga Allah tana zamantowa da zuci tana zamantowa da harshe tana zamantowa da gabbai domin taqwa akwai abin da zaka yi na taqwa da zuci ka kin shirka a zuci aiki ne na zuciya akwai abu na taqwa da zaka yi da baki shine ka ki fadan ka ki yin ƙarya taqwa ne ka ki cin naman mutum taqwa ne akwai kuma taqwa da zaka yi a aikace shine da kafa da karfinka da kafarka da hannayenka kai aiki na bin Allah to duk wannan Allah ya ce yana daga cikin ashukur yana daga cikin godiyar Allah saboda haka zaka gode ma Allah da zuci kasancewa Allah ne ya maka ni'ima ka gode ma Allah da harshe shine ka ambaci kai godiya ga Allah kuma ka ambaci wannan ni'imar Allah yayi mun kaza Allah yayi mun kaza Allah yayi mun kaza ba kai shiru ba domin in kai shiru kamar kana riyawa cewa kada a ga kada a ga wallanka a ga kan cewa ashe ma wannan muna tsammanin abin ashe ma duk sa'a ce kawai wai sa wai abin nan ka san idan mutun ya samu in mutun ya samu kamar dalibi ne mai karatu dalibi ne mai zamantowa na daya baya so ya bayyana cewa yana karatu yayin da ake karatu shi sai ya zo ya tahira da mutane ba karatu yake ba in yayi bosho sai ba anan sannan sai ya je ya ta karatu don idan ba so yake a ce ai kan cewa wannan ai dan baiwa ne wato a ringa ganin kan cewa kamar wani wata baiwa ce yake da shi da wani kokari nasa a'a ba wai kokarin da yake bane kamar yanda kowa yake na wajen karatu to waɗansu idan mutum bai ambata ni'imar Allah ba tamkar yana so ya nuna wa mutane wannan cewa wannan abin da ho ga ina ciki ai kawai abin nan a danni ne kamar yanda Allah ya faɗa ba a cikin suratul zumar to shi yasa ka faɗa Allah yayi mun kaza Allah yayi mun kaza kaga sai ka fitar da kanka daga cikin wannan babu kai din Allah ne din yayi godiya ta biyu kenan sanan ta uku a aikace ni'imar ya zamanto kai aiki da ta yanda Allah ta'ala yake so in kai haka sai ka zamanto daga cikin ash-shakirun to wannan shine tsoron Allah fattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tashkurun dan ku zamanto masu godiya ga Allah na'am
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
إذ تقول للمؤمنين كتنا يا رسول الله يا عندك كيتشيما مؤمني ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة شن بإشيك بني أبنججنك يكرف فاكو دا دبوءك نملائكم munzalin da ake saukar da su daga sama wato abin da ya faru gare su kenan wajen yakin badar wannan bai wadatar da ku ba ku ga amfanin su ba ya saukar muku da mala'iku dubu uku sune suka sauka a lokacin yakin badar dubu daya karkashin jagorancin mala'ika jibril dubu daya karkashin jagorancin mala'ika mika'il dubu daya karkashin jagorancin mala'ika israfil da suka sauka sai shaydan ya sai iblis dan lis wanda yake yazo wajen a matsayin yazo a surar tsohon najdu a surar suraqah bin malik sai ya arce sai da ya dangana da bahar maliya al-bahar al-ahmar yana cewa ya rabbi anjizni ma wa'adtani ya dauka cewa karshen al'amarin yazo yace to Allah yaya mukai da kai ba mun yi da kai kan cewa zaka kyale ni ba sai ranar al-kiyama yaya nake ganin kuma wannan al'amari yana zuwa ya arce to Allah ya ce wannan bai ishe ku ba wato wannan ba zai sanya ku wato ku samu aminci da Allah ba shine sai Allah ya ce bala ya ishe ku na'am ya ishe ku wannan to in tasbiru idan kuka yi hakuri wato kuka yi jimri kuka jimre akan tsayawa kan haƙƙin Allah watattaqu kuka ji tsoron Allah ba ku saba ma Allah ba ba ku fita daga cikin da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in yace ku tsaya anan kakku bannan wa ya'tukum min fawrihim hadha kuma su kafirai suka zo musu a wannan marar tasu da suka zo muku cike da fushi suka far muku yumjidukum rabbukum bi khamsati alafin Allah zai ubangijinku zai karfafa ku da mala'iku guda 500 minal bi khamsati alafin minal mala'ika zai karfafa ku da mala'iku guda 5000 musawwimin masu alama suna sauka da alama alamar cewa waɗannan gwaraza ne wanda suka zo domin su karfafa bayin Allah mu'minai wannan alƙawari ne Allah ya yi musu cewa idan dai kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah a wannan marar ma ta yaƙin Uhud kuma kafiran nan suka zo suka far muku da yaƙi tunda a lokacin duk ai ba a so ma yaƙin ba in dai suka zo suka kawo muku ɗauki za a yi yaƙin to a in dai kuka dage akan haƙuri da bin Allah da tsoron Allah Allah zai karfafa ku da mala'iku 5000 a nan wajen sai malamai suka yi sabani shin mala'iku sun sako sun yi yaƙi a ranar yaƙin Uhud ko ba su sako ba kamar yadda suka sako a yaƙin Badr akwai hadisin Talhata bin Ubaidillah yace ya ga mutum biyu wanda bai taɓa ganinsu ba suna yaƙi mai tsanani daya a gefen daman annabi sallallahu alaihi wasallam daya a gefen hagunsa bai san ko su waye ba daga baya ya tambaye da ya gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Jibrilu ne da Mika'il to wannan sai ya sa waɗansu malamai suka ce mala'iku sun sauko tun daga mala'ika Jibril ya zo da wannan da Mika'il da wannan nassin wannan hadith din waɗansu malamai kuma suka ce a'a mala'iku ba su sauka ba a wannan yaki saukan mala'ika Jibril da Mika'il wannan sauka ce hasa dan kare annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai amma saboda abin da ya faru na saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam mala'iku ba su sauko ba saboda a koyawa musulmi wato cewa saban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsada gare shi ai bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam tsada gare shi saba masa kuma mummunan hadari ne saboda wannan shine abin da daga cikin malaman tafsiri na wannan ya rage kuma domin tarjihi tsakanin waɗannan guda biyu a bibi riwayoyi na sunna waɗanda suka zo na yaƙin Uhud a hadisai da suka zo na bayanin abubuwan da suka faru idan an samu shawahid wanda yake rinjayar da ɗayan sai a rinjayar da ɗaya daga cikin aqwal ɗin Allah maɗaukakin sarki shine mafi sani amma sannan a nan wajen kun ga dai koyaushe a wannan bigire na biyu kenan da Allah yake ishara ga waɗannan sifofi guda biyu as-sabr wa taqwa can wajen tanadin da ahlul kitab wajen wato kaidin da ahlul kitabi da kafirai suke yi ma musulmi da munafikai suke ma musulunci Allah ya ce in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum shay'a in kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah kaidin su ba zai cuce ku da komai ba nan kuma wajen jihadi yace bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin Allah zai karfafa ku da mala'iku in kun yi as-sabr wa taqwa wannan sifofi suna da muhimmanci kwarai da gaske as-sabr shine wato kana jin dacin da'a ka dage akan yinta kada ka kosa domin sau da yawa abin da yake cutar mu kenan kaga mutum ka buga daga zarar kaga wata haramta dan gifta sai ka ce to ai al-laruratu sai ka kama wata bayan kuma da ka dan yi hakuri dan kadan za ka halal din ne za ta dama arziki ne Allah ya rubuta in ka kai hakuri dan kadan arzikin sai ya zo domin arziki Allah ya rubuta shi sai ya zo maka ka ji tsoron Allah ka nema ta halal ka je ka yi hakuri zai zo maka ta halal din to amma wani lokaci sai ka ga mutum ya kosa ya kasa hakuri din to dan haka idan mutum ya yi hakuri akan tsayawa akan bin Allah kuma jaraba wanda Allah zai yi shi kansa din ka nema ka ga Allah bai zo ka ga fatahin bai zo ba jarabawa ce intizarul faraj kana sauraron Allah ya kawo yayewa daga cikin kuncin da kake ciki ibada ce domin ibadar wanda yake yi da tsananin buƙata da matsananciyar buƙata ba kamar ibadar wanda yake yi ne a ƙoshe ba wani bawan Allah ne wani malami mutanen gari suka zo suka ce za a je roƙon ruwa ana ganin cewa shi mutumin kirki ne malami a salihi sunni yazo ya jagoranci a jero kan ruwa sai ce to ku saurara sai ya shiga duk abin da ke cikin gidansa sai ya bayar sadaka yace ku zo mu fita yanzu yaya haka yace a dan ne zaman to kan cewa da gaske ne al-muttar ne amman yujibul muttar idza da'ahu Allah cewa shine wanda yake amsa ma wanda yake cikin matsananciyar bukata yayin da ya kira shi zan san cewa da gaske ina cikin matsananci ina san gida ba komai to kamar mutumin da yake amma mutumin da yake ya zaman to kan cewa shi kosasshe ne ko kuma ba ruwan sa ma ko an yi noma ko ba a yi noma ba yana da abin da zai ci ina ruwan san ana addu'ar roƙon ruwa baya tunanin wato yanda fari zai yi a kansa saboda shi gani yake yi baya buƙatar ruwa to amma wanda yake ya zaman to yana cikin tsananin buƙata to shine yafi kowa gaskiya wajen nema wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai je yaki sai ya dauko talakawa da raunana da mabukata na al'umma ya kaddamar da su su yi addu'a yace ya wahal tun saruna wa turzaquna illa bi du'afaikum bi du'a'ihim wa tadarru'ihim wa ikhlasihim ana ba'a baku nasara ba'a baku arziki sai face saboda raunana daga cikin ku da kaskantar da kai da suke yi ma Allah da kuma ikhlasin su sun fi kusa wajen ikhlasi to shi yasa mutun ka dage sannan kuma bayan ka dage ka ji tsoron Allah kaji tsoron Allah shine ka kiyaye iyakar Allah madaukakin sarki musamman wajen jihadi musamman yayin da kake kasancewa abokan gaba sun kewaye ka ta ko ina makiya saboda addini makiya saboda wata ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi maka babu inda makiya za su ci lagon mutum illa yayin da ya zamanto kan cewa kai kazami ne tsakaninka da Allah amma da zaka zamanto tsarkakakke tsakaninka ga Allah to sai dai abu ga akyale ka shine bala in tasbiru wa tattaqu haka Allah yake tafa dan waɗannan sifofi dan haka mu kiyaye su na'am Allah yace wa ma ja'alahu Allah shi su waɗannan mala'iku karfafawar da yake al imdadu bil mala'ika wa ma ja'alahu Allah wannan ad-damir na ja'alahu dinnan yana kuma yazo ga ai al imdadu bil mala'ika karfafawar da yake muku da mala'iku Allah baya sanya shi illa bushra lakum sai dai domin bishara a gare ku wato abinda zai nutsar da zuciyarku ku yi farin ciki cewa Allah madaukakin sarki din na tare da ku domin gashi ya sauko muku da mala'iku za su yi yaki da ku walitatma inna qulubukum bi kuma domin zukatanku su nutsu da su nutsu akan cewa Allah madaukakin sarki wato zai karfafa ku Allah madaukakin sarki na tare da ku ba za ku karaya ba idan kun ga cewa an fi ku yawa domin in kun ga ku ba ku da yawa kun ga an fi ku yawa kuma kuka san cewa mala'iku Allah ya karfafa ku da su sai ku ce to ayar karancin namu akwai mala'iku da za su kara adadinmu wannan sai ya sa muku nutsuwar zuci ku fuskanci jihadin kuna masu karfin zuciya wa man nasru illa min indillah amma ita nasara ba daga kowa take ba sai daga wajen Allah ba karfafawa da mala'iku ce za ta ba ku nasara ba ba yawan adadin ku ne zai ba ku nasara ba Allah ne in yansurkumullahu fala ghaliba lakum in Allah ya ba ku nasara babu mai galaba babu mai rinjaye akan ku wa in yahzulkum in ku ya kyale ku bai ba ku nasara ba faman dhalladhi yansurukum min ba'di waye wanda zai taimake ku bayan sa babu shi yasa nan kun ga Allah madaukakin sarki haka yake mana da alqur'ani ya mana tarbiya ya koya mana aqida da wato da aikace aqida aikace ba ka je ka dauki littafi ka karanta ka haddace ba a aikace a aikace haka aka koya ma sahabbai aqida to haka ya kamata mu koye ta waman nasru illa min indillah waman rizqu illa min indillah waman ta'yidu illa min indillah waman shifa'u illa min indillah waman ghina illa min indillah duk wani abu daga Allah yake sai ka yadda da wannan to shine zai zamanto kan cewa ka zamanto sadiqul iman kamilul iman haka Allah madaukakin sarki ya masahabbai irin wannan tarbiya duk inda aka samu ya zamanto cewar bigire ya zo wanda za a samu wato raurawar zuci ko kuma karkatar zuciya ga abin da yake ba shi ba to sai kaga Allah madaukakin sarki da manzansa sun yi amfani da wannan dama domin a koyar da aqida yayin da ya zamanto ana dawowa daga yakin Tabuk aka ce taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bata sai munafikai suka ce to kun gani wai wanda yake cewa labari yana zuwa masa daga sama taguwarsa ta bata ya neme ta ya rasa bai san inda taguwarsa take ba kuma wai ku gaskata shi suka samu dama su jefa shakka a cikin zukatan mu'minai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce aini ni annabin Allah ne ba na sanin wani abu na gaibu sai abin da Allah ya sanar da ni saboda haka ba wai ni ne komai cikin komai ba, kamar yadda za ka ga jahilai masu yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kirari suke yi, su dauki sifofin Allah su maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ce musu ai ni annabin Allah ne, ba na sanin gaibu sai abinda Allah ya sanar da ni, kuma Allah ya sanar da ni ga taguwar can a bayar wancan bishiyar aje a dauko ta. Kaga inda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ni za ku ce ban san gaibu ba, ga taguwar can a can, a'a, sai da ya nuna wa mutane tukuna tauhidi, ya nuna musu Allah. To haka nan Allah madaukakin sarki ya ce to gashi nan zai karfafa ku da mala'iku din domin ku samu nutsuwar zuci, ko kan cewa kun yi yawa, to amma wannan yawan naku ba shine zai ba ku nasara ba, wannan dan kawai ya ba ku albushir ne saboda dabi'ar ran dan adam. Dabi'ar ran dan adam, yayin da ran dan adam ya zamanto babu bushir, babu bushra a cikin sa, babu albushir, babu bushara a ciki, ba zai iya komai ba, ba zai iya komai ba. Shi yasa ba a son kunci, ba a son damuwa. Shi yasa da yawa daga cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam na maganin kunci ne da damuwa. Du'aul karb, abubuwan da suke kawar da kunci da bakin ciki da damuwa, domin da yayin da mutum ya zamanto mukta'ib a cikin damuwa da kunci da bakin ciki, ba zai iya yin komai ba. Ba zai iya amfana ma kansa komai ba, ba zai iya kawar ma da kansa wani sharri ba. Shi yasa da zai yi kamar mutum ne, mutum ya yi jarabawa, yaro ne dan makaranta ya yi jarabawa ya fadi, aka rubuta masa zai yi receipt. Ya damu ya damu ya damu, to shikenan wannan receipt din sai zaman to sababin repeat. Amma da zai samu bishara, shi yasa iyaye nan su koyi mu koyi wannan uslubi na Al-Qur'ani, kullun ka rinka sanya ma yaro bishara a cikin zuciyarsa. Da zai samu bishara a ce masa zaka iya, zaka samu, ka maida hankali, in kaga wani ma yayi, ya samu wani bishara wanda yake zai samu farin ciki, ba zai zaman to a cikin wannan damuwar da kunci din ba, shikenan sai ya samu nasara. To shi kaga gashi Allah yana aiko da mala'iku domin a samu wannan amini na bushara a cikin zuci. Saboda haka abin nema ce, ko babu abin da yake kawo bushara irin zikirin Allah tabaraka wa ta'ala. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Shi yasa addu'o'in da suke kawar da bakin ciki da damuwa duk zaka ga addu'o'i ne na zikiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, da'watul makruh, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirata. La ilaha illa Allahul halimul azim, la ilaha illa Allah rabbul arshil azim, la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arshil karim, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Allah Allah Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a. Duk wannan addu'o'i ne da sunan Allah, sai a kawar maka da wannan damuwar da kuncin, sai ka zama to ka samu bushara, to sai ka fuskanci rayuwa yadda ya kamata. To sannan Allah madaukakin sarki ya koya mana tauhidi, yace amma ita nasara daga Allah kadai take, kuma Allah nan sai Allah ya kawo waɗannan sifofi, shine sifatul izz, izza cewa Allah al-aziz ne, mabuwayi, wa ana ba wanda yake gagararsa, ba wanda yake rinjaye a kansa, shine mai buwaya. Al-hakim kuma gwani, wato a inda kake tsammanin Allah madaukakin sarki ya iya abubuwa, inda kake tsammanin abu ba zai yi ba, sai kaga Allah madaukakin sarki ya yi shi ta nan, saboda gwanintarsa da iyawarsa. Na'am.
ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين.
الله تعالى يأتي ياتي مكيكو أوجن ياكم بدر ليقطع طرفا من الذين كفروا دومون ya domin ya yanke wani bangare daga cikin kafirai, a halaka su ko a kama su zaman tori batattun yaki, aw yakbitahum, ko kuma ya wulakanta su, fayanqalibu kha'ibin, su koma suna tababbu. Wato wannan in Allah, wannan shine abinda Allah yake ma musulmi in ya ba su nasara a wajen jihadi. Dayan abu guda biyu wanda aka ambata a cikin wannan ayar, sauran abubuwan za su zo. Abubuwa guda biyu da aka ambata a cikin wannan ayar shine a yanke karfin kafirai, shine liyaqta'a tarafan min alladhina kafaru, a yanke wani bangare daga cikin su, ya zamanto an rage karfin sharri, a halaka su, su zamanto an kashe su, waɗansu kuma an maida su ribatattu kamammin yaki. Aw yakbitahum, ko kuma ba za a kashe su din ba, amma sai ya zamanto su zo a gabza, su kanta ba za su iya samun nasara ba, sai su kunyata, su tattare nasu, nasu su gudu, kamar yadda aka yi a wajen yakin Ahzab. Sun zo da tanadi da shiri da kulle-kulle, za su farma musulmi a Madina, ba a yaƙi ba, Allah ya zo ya aiko da iska da tarwatsa su, suka gudu, suka zamanto abun kunya, abin labarin da ake aibata su a wajen Larabawa, wanda daga wannan ba sake wani yunkuri na su wato kawo hari ga musulmi ba. to daya daga cikin wannan natijun biyu Allah madaukakin sarki yake yi yayin da ya saukar da nasara kamar yanda ya a wajen yakin Badr din Allah yana walaqad wannan liyaqta tarafan min alladhina kafaru dinna ai wato Allah yana bada nasara ne domin ya halaka wani bangare daga cikin musulmi daga cikin kafirai ko kuma ya kunyata su basu mutu ba amma ya zamanto kan cewa sun wato karfin su ya dakushe domin yayin da ya zamanto kan cewa mutane da suke tinkaho da karfi da adadi da wato da daddan tarihi ya zamanto sun zo sun yi yaki da daula wadda take sabuwa kuma ya zamanto kan cewa sun karaya sun gudu sun arce wannan zai karye ma'anawiyar su zai sa duk wani wanda duk wani tinkaho da suke yi yanzu ba za su iya ba domin lura fa Quraysh sune a Makka Makka ita ce ainihin zuciyar kasashen Larabawa kowa yana so ya shiga cikin kariyar su kowa yana so ya mu'amala tare da su to yayin da Allah madaukakin sarki ya karya karfin su kamar da ya a wajen yakin Badr wannan sai ya karfa sai ya rusa wato ma'anawiyar su shine wato karfin zuciyar su moral wanda ake cewa moral wanda yake yawanci yana daga cikin uslubin yaki daya daga cikin manyan uslubin yaki shine kai amfani da karfin propaganda domin ka karya wato karfin zuciyar abokin gaba to Allah madaukakin sarki duk wanda yake yi ma mu'minai da nasarar sa shine yake shiga cikin yakin ya karya karfin kafirai in ma ta hanyar ya halaka su wa in ma ta hanyar kuma ya kunyata su ya wulakanta su ya tozarta su ya zamanto sun koma wato suna tababbu al-kha'ib shine wanda yake bai samu abin da yake nema ba domin sun zo ne da niyyar a yakar musulmi domin wato su maganin su ya zamanto sun koma ba su samu wannan ba na'am
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم
الله تعالى يأتي ليس لك من الأمر شيء باب وانا أبنى الأمر باب وانا أبو لكي غريك يا رسول الله نا الأمر الله الأمر نا الله نيقبا كي إيكيبا كدا وانا أبو أتكنسا واتو معنا الأمر بعد نصرة دشيرية da batarwa wannan na Allah ne baka da wani rabo a cikin wannan an ce wannan ayar ta sauka ne yayin da aka jima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciwo a wajen yakin Uhud yana share jini a hannunsa yana cewa kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum taya za ai wa huwa yad'uhum ila al-huda taya za ai mutanen da suka rotsa fuskar annabun su taya za ai su samu rabauta gashi ku annabin nasu yana kiransu zuwa ga shari'a sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada kai wannan al'amarin ba a hannunka yake ba shari'ar su da rashin shari'ar su wannan ba a hannunka yake ba kamar inda Allah ta'ala yake cewa ne laysa alayka hudahu walakinna Allah yahdi man yasha shari'ar da su ba akan ka yake ba Allah shine yake shari'ar da wanda yake so innaka la tahdi man ahbabta baka shari'ar da wanda kake so walakinna Allah yahdi man yasha Allah ne yake shari'ar da wanda yake so to kaji wannan an gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam min babu aula wannan sa Allah madaukakin sarki tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan yake akan wannan Allah madaukakin sarki ya rene shi ya tarbiyantar da shi akan sa yake amma duk da haka Allah madaukakin sarki ya ambace shi domin al'umma su lura kada su dauki sifar allanta su bama wani ba Allah ba komai matsayin sa a cikin bayin Allah kowa dai a cikin bayin Allah kuma bayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sahibul maqamil mahmud shine wanda zai je ya fuskanci Allah ranar da kowa daga Ibrahim alaihi salam da wanda yake kasa da shi daga annabi Adam da annabi Nuhu dukkan ulul azm kowa na jin tsoron fuskantar Allah kan ya nemi ceto ba wanda zai je ya yi wannan in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to kaji duk wannan matsayi nasa in aka zo batun allanta Allah yake ce masa al'amarin ba naka bane domin kada mu musulmi mu kuskura mu dangana wata sifa ta allanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana ga wani sa saboda haka ina ga wadanda za ka ga sun je suna roƙon wani ba Allah ba ina ga waɗanda za su je suna bama sifofin ilimin gaibu ga wanda ba Allah ba. Kaji ana cewa wai wani zai maka salbu ya kwace maka imani, wai sai ya kwace maka imani in ba Allah ba. Amma sai a tsorantar da kai, bayan a rinka tsorantar da kai, mutane a rinka ba su sifofi na Allah domin a bautar da kai ga wani Allah. Duk wanda yayi wannan ya shiga cikin tafarkin shirka. To Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana, to waninsa min babi aula aw yatuba alaihim, ko Allah ya karbi tubansu. Wannan aw din an hada ta ne da waccan liyaqta tarafan min alladhina kafaru aw yakbitahum aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum. Wato dayan waɗannan abubuwa guda hudu Allah yake yi da kafire, ko dai ya halakar da da'i da ya halakar da bangare daga cikin su, a kashe su a kama su ribatattu, ko kuma ya kunyatar da su su koma ba su samu nasara ba wajen yakin nasu, su ji tsoro su gudu. Aw yatuba alaihim, ko ya karbi tubansu su musulunta, su watsar da makamin su ce sun dawo cikin musulmi, kaman yanda ya faru ga waɗansu wanda aka kama su ribatattu wajen yakin Badr, suka musulunta suka zauna ba su koma Madina ba, ko kuma suka ce a bari mu koma ba su koma Makka ba kai, ko kuma suka ce a bari mu koma Makka sannan kuma mu dawo. Aw yu'adhibahum, ko kuma ya musu azaba, shine ya kyale su a cikin kafircin nasu sai ranar alkiyama ya kama su ya azabtar da su tare da Fir'auna da Hamana da Qarun. Haka Allah madaukakin sarki sunnarsa take. To a cikin wannan al'amarin duk gabaki ɗaya nasa ne, babu wani abu na wani makhluki a ciki, al'amarin na Allah ne. Shi yasa babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam sanin wannan. A lokacin da nasara ta bayyana a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam, ya fi kowa nuna ubudiyya, ya fi kowa girmama Allah, ya fi kowa nuna tauhidi ga Allah. Mu duba mu ga mutanen Makka abinda suka yi masa, suka yi masa uquba, suka yi masa, suka mai da shi saniyar ware da shi da duk wanda yake tare da shi. Suka sannan bayan ya je Madina suka bi shi da yaƙi marra bayan marra, duk wanda suka san zai taimake su a wajen gaba da shi suka yi kawance da shi. Sannan da Allah ya sallada shi a kansu ya shigo cikin Makka yana mai nasara. Allah bai taɓa sallada wani ya shiga cikin Makka ya cita da yaƙi ba. Abraha da ya zo da giwaye sai Allah ya hana shi, ya halakar da giwayen nasa, ya halakar da shi, ya turo musu tsairan ababil. Amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sallada shi shiga cikin Makka. Bayan an gama yakin an kama su duk gabaki ɗaya, duk waɗannan manya-manyan da suka rinka yin azaba ga musulmi, ga su nan burjik a gabansa a sararin Ka'aba inda ake dawafi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau kan dutse, ya hau kan kofar Ka'aba, gashi nan an bijirar da su a gabansa, maganarsa kawai ake ji a kansu. Amma farkon abin da ya faɗa ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahda, babu abin bautawa da gaskiya sai shi kadai Allah. An jaza wa'ada, ya cika alƙawarinsa. Wa nasara abda, ya taimaki bawansa. Wa hazama al-ahzaba wahda, ya rusa kafire shi kadai, duk babu sunansa a ciki, sunan Allah ne. To haka sallallahu alaihi wasallam yake, ya fi ko shine shugaban masu tauhidi, shine shugaban masu nuna tauhidi. Da Allah ya ce masa laysa laka min al-amri shay, babu wani abu na al'amari a hannunka. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake, kuma haka ya koya ma al'umma. Dan haka mu kasance akan wannan, mu kasance akan tauhidi, mu tsarkake Allah, kada wani ya zo ya kalubalance ka da cewa baka san annabi, ko kuma baka ganin kimar annabi sallallahu alaihi wasallam dan ka tsare janibin tauhidi. Wannan shine baya san annabi sallallahu alaihi wasallam, domin shine ba akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Ba san annabi sallallahu alaihi wasallam bane ka dauko dukan sifofin Allah kace zaka bashi. Wannan idan kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yara ne ƴan mata, ranar Idi ya ji su suna waka irin wakar yara ta ranar Idi din nan, ya kyale su bai ce musu komai ba, har ane musu inkari. Sai na Abubakar ne musu inkari, yace ya Abubakar kyale su, kowa inda mutane suna da ranar Idi, mu ma ranar Idin mu ce. Daga cikin abin da yake faɗa sai ya ji, daga cikin abin da yaran suke faɗa sai suka je sai ya ji suna cewa wa fina rasulullahi ya'lamu ma fi ghadin, a cikin mu kuma ga manzon Allah ya san abin da zai faru gobe. Ɗan yara ne fa ƙanana, sai ce amma hadha fada'u, wannan magana ku dena, ɗan yara ne. saboda ana nema a bashi sifar Allah tabaraka wa ta'ala, waye ya san abin da zai faru gobe ba in ba Allah ba? To sannan wai idan mutun yanzu ya zo irin abubuwa da zaka ga an kawo a cikin kasidu da waƙoƙi wanda ake yi ba ma kamar wannan zamanin da ake yi kamar da wato da gangan ma da takala fada dan ana magana tauhidi, sai waɗansu suka ga sun dauko dukkan abubuwan su zuba su ce ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ne kai magana makiyin Annabi munkiri, kamar haka suke nema su fada. To wannan kuwa abinda suke yi da Allah suke rigima, kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam suke rigima, domin abu ne aka yi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai, su kuma suka zo suka ce shi wannan za su yi dan su nuna soyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan jahilci ne. Allah ya fahimtar da mu gaskiya, ya ba mu ikon binta. Allah ya fahimtar da mu ƙarya, ƙarya ce, ya ba mu ikon nisantar ta. Allah ya sanya mu a cikin masu jagora ga masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma hadina fi man hadait, wa atina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina wasrif anna sharra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alayk, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la daynan illa qadaita, wa la maridan illa shafaita, wa la asiran illa yasarta, wa la hajatan hiya laka ridan wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.